الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 12 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Sulaiman Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa bada fi idan da tambayoyi suna iya gabata
kuma yana sabo kaya ya san ku bai da ke sabo kaya sai wani wanda ya san ki sai kawo shi kaya sai da sabo sai ce mushi kamar don ku kaya da ke da kasuwa to wai ganin cewa wani wani ganin cewa abun shi wanda kamar yana bukata zai sai da ne sai ne mai rage kudi a cikin yadda ake ba da kayan a kasuwa da yanayin halittar haka
kamar misali mutum ya kawo kaya ya karyar da shi ya sa ran maka da shi
ba ya karya ba kamar kana zuwa kasuwa kana so kaya shiga shiga a kan tsari sai wani shi kuma wanda ka sani sai ya kawo maka ya ce ni ma ga kayan nan nawa ka bani shiga shiga kamar da kake siya a kasuwa sai ya ce menene ba da dari da 70-70 inda isko shi kai na kawo mishi biyu watakila shi a nufin shi kana bukatar kudin
wai kamar misali kaya ne ga ya an san kudaden su abinda ake sayar da su misali jika-jika haka kake zuwa kasuwa kake sarowa wani sai ya kawo maka sai ya ce wani ga kayan da kake da bukata irin wanda kake sayowa ni ba ne jika-jika kamar yadda kake sayowa kaga shi kuma sai ka ce a yanzu abinda zan baka jika ba 20-20 kai a ganin ka tunda isko ka aka yi kenan kamar a matsayin ki shi yana halatta ka latsa kwarai wannan ba wata matsala a kan shi abinda ake sayarwa jika-jika kana iya latsawa ka ce dala 100-100 a gane ko duka wannan dauki ne wanda yake na kasuwa ba laifi ba ne in ya ga dama kayan shi ne ya sayar ma in bai ga dama ba kuma ya yi gaba na'am to a wancan karo sababin cikin da take dauke da shi shine ya hana ta
saboda matsala a cikin da ta yi lokacin
azumin ta yi bari ne ke to kasancewar bari da mace takan yi ta sha azumi a sababin wannan iya abin da yake kanta dole ne ta rama waɗannan azumi domin wani nau'i ne na rashin lafiya ko kuma rashin biki ya hana ta yin azumi ba ciki ba ne kuma ba shayarwa ba ne kenan don haka iya abin da yake kanta wannan ramuwar azumi shi ne ake binta ba shi
yanzu kuma ta haihu ta haihu kuma ga wani yanzu shi ne suke cewa yanzu tana shayar da nono a yanzu yanzu shi ne suke cewa
har yanzu yaya za ta yi kuma ga shi kamar suna ganin azumi ya
to yanzu in ka samu damar ramawa kafin wannan azumi to sai ka rama in kuma a sababin shayarwar da take a yanzu ba ta iya ramuwar azumi saboda in ta wuni da azumi yaron ba zai samu nono ba kenan sai ta bari har lokacin da ta gama shayarwa kenan sai ta rama wannan azumin da yake kanta shi ko wannan na Ramadan in ya zo kenan sai ta jarraba yin azumi in ta jarraba yin azumi kaga tana iyawa babu wata matsala dangane da ita ko dangane da ɗan da take shayarwa to dole ne ta yi azumi amma in ta gwada yin azumi kaga cewa ɗan yakan wahala baya samun nono wadatacce ko kuma tsutsar da yake mata ita kanta tana wahala to a nan ne aka mata rangwamen ajiye azumi iya abin da yake kanta kenan shine ciyarwa mudu ɗaya a madadin kowane yini kuma shine iya abin da yake kanta ba damuwa amma abin da muke so mu gane sai in ta gwada yin azumi in ta gabata iyawa kenan a wannan lokaci an mata rangwame ta aiki kenan shi kuma wancan azumi da ake binta na bara kenan sai ta yi hakuri har lokacin da kenan ta yayi dan tawa yau da tuka mata nono kenan a wannan lokaci kuma sai ta rama azumin da ake binta wancan tsohon bashi na'am wai dangane da sallama in limami ya yi sallama biyu abinda ya dace mamu ya yi biyu in ya yi ɗaya kuma shi ma ya yi ɗaya in limami ya yi ɗaya mamu ya yi biyu kuma ba laifi ba ne saboda kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma cikar goyi da limami in ya yi nau'in wata sallama to sai ta kai ma sai ka yi ƙoƙari ka yi kenan in sallama biyu biyu za ka yi in ya yi ɗaya sai ka yi ɗaya amma kuma yana halatta in ya yi ɗaya kai ka yi biyu ko in ya yi biyu kai ka yi ɗaya to wannan ɓangaren abin da ya shafi kofin toko a cikin wannan to wannan yana da tsawo kenan lokaci ko ya tafi na'am ha na'am wani misali a raka'a ta farko ko raka'a ta biyu a sallah wadda take da raka'a hudu ko take da raka'a uku wanda kasancewar biyu na farko akan karanta fatiha da sura da kai fatiha sai ka manta ba ka yi sura ba sai da ka duka ruku'u sannan ka tuna ci gaba za ka yi ba maganar dawowa a fatawar malamai a nan iya abin da yake kanka sujada kamar za ka yi domin barin sura sura sunna ce wadda take mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka idan mutum ya bar karatun sura iya abin da yake kanshi sujada kamar zai yi kamar yadda malamai suka zano sunnoni guda takwas masu karfi wanda akan yi kabli ko ba'adi a saboda barinsu akan istikra ne da suka bi abinda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da gobe sai dai babu wani nassi wanda ya nuna cewa in ka bar sura kabli za ka yi ko ba'adi sai dai bibiyar da suka yi suka gano cewa sunnoni ne masu karfi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa barinsu ba yanda haka suka ce in mutum ya bari sai ya yi sujada kabli ko ba'adi wanda daman sujada kabli ko ba'adi an sunnanta su ne domin cike gibin abin da ya tawaye na sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wanda bayani ya gabata wato game da ita wannan aya da hadisin da malam ya zo da shi a karkashin baba, wanda ita ayar tana nuna mana cewa shiriya a hannun Allah take, shi ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa. Kamar yanda bayani ya gabata, ita shiriya kala biyu ce, akwai hidayatul dilala wal irshad, sannan kuma akwai hidayatul tawfiq. Hidayatul dilala wal irshad shine a yi ma bawa bayani, a shiryar da shi, a nuna masa hanya ta ƙwarai. Wannan abu ne wanda Allah ya mallaka ma manzanninsa, kuma ya mallaka ma mabiyansu, ma'ana masu kira zuwa kaɗaita Allah a cikin ibada. Allah ya mallaka musu wannan hidaya na su ma jama'a bayani game da hanya ta ƙwarai, kuma da sakamakon duk wanda ya bi ta, da bayani game da hanya wadda take ta banza da mummunan sakamako ga duk wanda ya bi ta. Da haka Allah yake faɗa ga manzansa, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wanda yake kala na biyu, hidayatul tawfiq, yi ma bawa dace game da karɓar musulunci, wannan abu ne wanda ke hannun Allah. Ba wanda ya isa ya shiryar da wani face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka malam ya zo da wannan aya wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuri wannan shiriya ga manzansa, ya ce masa, innaka la tahdi man ahbabta, lalle kai ba ka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa. Walakin Allah ya hadi man yasha, sanadai Ubangiji ta'ala shi ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa, ma'ana shi ke shiryar da wanda ya so shiryar da shi. Sai ya ce, wa huwa a'lamu bil muhtadin, Ubangiji ta'ala shi ne masani game da bayansa waɗanda suka cancanci shirya. Shi ne ma da ya zo mana da hadisin da ke bayani game da sababin saukar wannan aya. Lokacin da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Abu Talib, baban Ali, wato alamun mutuwa ya halarto masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gunsa yake cewa, ya kai Amina, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Manzon Allah ya ce, ya kai Amina, faɗi la ilaha illallah, faɗi wannan kalima domin wato na kafa hujja da ita gare ka abun Allah subhanahu wa ta'ala. To a lokacin nan sai ya kasance abunsa akwai Abdullahi ibn Abi Umayya al-Makhzumi da shi da Abu Jahal. Idan manzon Allah ya ce masa, ya kai Amina, ce la ilaha illallah, kalima ce wadda zan ambata ta a matsayin hujjar ka ce abun Allah subhanahu wa ta'ala, cewa ka musulun da tare da cewa ya fi kowa sani game da haka. Sai su ce masa, a targabu amillati Abdul Muttalib, yanzu addinin babanka Abdul Muttalib za ka kyamata. Maza Allah in ya koma ce masa, ce la ilaha illallah, su ma sai su sake maimaita masa wannan kalima, wanda dai a ƙarshensa iya kalimar da ya bar duniya a kan ta caye, huwa ala millati Abdul Muttalib, yana nan a kan addinin Abdul Muttalib. Addinin Abdul Muttalib kuwa addini ne wanda yake da shirka, an gane ko, addini ne wanda yake da shirka. Don haka kenan wannan na nuna mana Abu Talib ya mutu a kan kafirci. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka shi wutar jahannama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa alfarma da ceto abun Allah subhanahu wa ta'ala, aka ɗan sauƙaƙa masa azaba, aka fito da shi wani balbali wanda yake da wutar jahannama, aka ɗora masa garushi biyu a ƙasar dugadugansa, ƙwaƙwalwarsa tana tafalfasa saboda tsananin zafin waɗannan garushi guda biyu. A iya tunaninsa babu wani ɗan wuta wanda yake da azaba sama da tashi. Manzon Allah ya ce, wa innahu la ahwaluhum azaba, ya ce wallahi shi ne koma bayan ‘yan wuta ga azaba. A nan abinda muke so mu gane, duk matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk darajar da Allah ya masa da duk kusacin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala Ubangiji ta'ala ya kore masa wannan shiriya baka isa baka shiryar da wanda kake son shiryar sa dan haka abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala kamar yanda baban da ya gabace shi babu shafa'a wanda ba wanda ya isa ya ceci wani a ranar kiyama sai da izinin Allah to haka a wannan rayuwa ta mutu duniya ba wanda ya isa ya shiryar da wani zuwa musulunci sai Allah subhanahu wata'ala sai wanda Allah ya so ya ga dama shine Allah yake masa babbar wannan kyauta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi famar ammin sai musulunta har ma a ƙarshe manzon Allah sai yake cewa la astaghfiranna laka ma dam unha ank manzon Allah yace wallahi sai na roƙa maka gafara ta ubangiji na matukar ba a hane ni ba ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo ma kana lil nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ويجي تعالى يقول ساقوش أي بداتي بقى عن النبي دوانا نسكي إيماني تعددشي سروق أما مشركي غافرة ko da su mushrikan makusantan su ne ko mun kusacin bawa ko mun kusacin musulmi a gane ku wato ko mun kusacin ka da mutum inde wato ba akan musulunci ba ya mutu to haramun ne ka roƙa masa gafara sawa'an mahaifi ne ko mahaifiya ce ko ba wani haka in suna raye baya halatta ka roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai dai ka roƙa musu shiriya cewa Allah ya shiryar da su shine yace min ba'di ma tabayyana lakum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan makusantan nasu dan wuta ne hanyar da ake gane dan wuta shine wanda ya mutu akan kafirci Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mawidatin wa'ada hayya roƙon gafara da Ibrahim alaihi salam yama mahaifinsa bai zaman tuba face alkawari ne da ya masa da yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dan haka ya roka ma mahaifinsa gafara kamar yadda Allah ya kisanta mana a cikin suratul shuara waghfir li abi innahu kana minal dhalin haka a cikin suratul ibrahim rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab to amma fa nan ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim ya tabbatar da cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra aminhu Ibrahim sai ya raba hanya da shi an gane ku dan haka yace innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdi shine yace tabarra aminhu inna Ibrahim la'awwahun halim dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana shiriya a hannun Allah take kenan sai dai kai fatan Allah ya shiryar da bawa amma mallaka ma bawa hidayatul tawfiq wannan na hannun Allah subhanahu wata'ala shi yake shiryar da wanda yaso daga cikin bayansa za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma sha'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin wa qawlu llahi 'azza wa jalla ya ahla al-kitabi la taghulu fi dinikum wa la taqulu 'ala llahi illa al-haqq innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تؤبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أبدت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم العمل فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطئون. قالها ثلاثة. مالم الله يجي كنسنا فتاة واتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبن ديزو دقى الله سبحانه وتعالى دمان زنسا na cewa anna sababa kufri bani adama, lalle wato sababin kafircewar ƴaƴan adam ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala, wa tarkihim dinahum, da wazar da addini da suka yi, huwal ghuluwu fi salihin, wato shine zurfafawa da shishigi da wuce gona da iri game da wato yaban mutanen kwarai. A takaice wannan babi abinda yake karantar da mu shine sababin kafircewar ƴaƴan adam ga ubangijinsu, ma'ana sababin abinda ya farar da kafirci a ban kasa da watsar da wannan addini da Allah ya turo manzanni. Huwal ghuluwu fi salihin, shishigi da zurfafawa da wuce gona da iri game da salihan bayi, ɗaukar salihan bayi da aka yi aka kai su matsayin da Allah bai kai su ba, aka ba su abin da yake ba haƙƙinsu ba, wannan shine sababin kafircewar ƴaƴan adam a ban kasa. An gane ku, shine asali, shine tushe game da duk wani kafirci a ban kasa, shishigi da ƙetare iyaka wato game da salihan bayi. Shi lafazin al-ghulu a larabci shine wato mujawazatul haddi fi sana'i madhana aw qadahan, wato wuce gona da iri, ko kuma ka ce wuce iyaka wato game da yabo ko kuma fallasa, ma'ana in zaka yaba abu ka yaba shi yaban da ya wuce ka'ida, to wannan shine ake kira al-ghulu, shishigi da ƙetare iyaka, ko kuma wajen aibanta abu da fallasa shi ya zamanto mutum ya wuce ka'ida. Asali kenan game da abin da ake nihi da wato al-ghulu, kenan mujawazatul haddi fi sana'i madhan aw qadahan. Shi ne ma da sai ya ce wa qaulullahi azza wa jalla, wato da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul nisa. Ubangiji ta'ala yace: ya ahlal kitabi, wato ya kuma zawwa littafi. Lafazin ahlul kitab laqabi ne wanda yake banta da yahudawa da ƴan musha, domin su ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su littattafai kafin wannan al'umma. kamar yadda su Yahudawa mutanen Annabi Musa ne. Allah ya saukar ma Annabi Musa littafin At-Taura, kamar yadda su Nasarawa mutanen Annabi Isa ne. Allah ya saukar ma Annabi Isa littafi Al-Inji. Don haka in aka ce Ahlul Kitab, kenan ba kowa ake nihi ba kwaci Yahudawa da ƴan Musha. Su ne a nan Ubangiji Ta'ala yake bance su da wannan kira, ya ce ya Ahlul Kitab, wato ya ku mazawwa littafi. La taghalu fi dinikum, Ubangiji Ta'ala ya ce kada ku zurfafa wato game da addininku. Me ake nihi da addini a nan? Shi ne al'amal, ma'ana game da aikin da kuke na addini, kuma ana kar ku zurfafa. Kaga wannan kai tsaye hani ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala gare su cewa kar su wuce iyaka wato game da addini. Sai ya ce wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, wato kar ku faɗi komai ku jingina ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala illa al-haqqa, face gaskiya. Ma'ana dangane da Ubangijin ku kar ku faɗi komai, wato face gaskiya kenan. Iya abinda za ku faɗa game da Allah Subhanahu wa Ta'ala shine iya abinda ya faɗa game da kansa ya bada labari. Amma kar ku faɗi wani abu wanda yake ba na gaskiya ba ku jingina ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shine ana Allah ya ce wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kar ku faɗa ga Allah illa al-haq, face gaskiya. Ma'ana abinda shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa. Sai ya ce innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, ku san da cewa kadai shi Isa dan Maryam wato manzuni na Allah. Ku san da cewa Isa dan Maryam wato manzo ne na Allah wanda ya turo shi zuwa Banu Isra'ila. A nan a kai tsaye a wannan gaba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na mai da martani ga waɗannan jama'u guda biyu, Yahudawa da ƴan Musha. Su Yahudawa ba su yarda da manzancin Annabi Isa alaihi salam. Iya matsayin Annabi Isa a gunsu makalici ne, ba manzo ba ne, haka a cikin abin da yake aqidar wato Yahudu. Su kuma ƴan Mushan, su kuma a iya abin da yake a aqidar su wato Annabi Isa matsayin shi ya wuce matsayin manzo. Sun dauki haƙƙin Allah sun bashi, ma'ana suna bauta masa. Domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam, Ubangiji Ta'ala ke cewa tabbas duk waɗanda suka ce Allah abun bauta shine Isa dan Maryam, Ubangiji Ta'ala ya ce gaba ɗaya sun kafirta. Kuma haka yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha, tabbas waɗanda suka ce Allah mahalicin kowa da komai wato shine cikon alloli guda uku, domin sun tafi akan cewa Isa Allah ne, Maryam ita ma Allah ce, sannan Allah mahalicin kowa da komai shi ma Allah ne, ya cancanta shi ma ya cancanta a bauta masa. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, ku san da cewa Isa dan Maryam wato rasulullahi manzo ne na Allah. Kaga kai tsaye a nan Ubangiji Ta'ala ya maida martani ga ƴan Mushan ta huska biyu, domin su ƴan Mushan sun jingina Annabi Isa zuwa ga Allah, sun ce wai ɗani nashi, ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira. Dan haka a nan Ubangiji Ta'ala sai jingina shi zuwa mahaifiyar shi Maryam, yace innamal masihu Isa ibn Maryam sai ce rasulullahi manzo ne na Allah. Kenan sabani ga Yahudawa da suka ce makaliyaci ne, ba manzo bane ba. To Allah ya maida musu martani, ya tabbatar da cewa Annabi Isa manzo ne nashi. Kenan kuma su ƴan Mushan da suka dauke shi a matsayin Allah ne abun bauta, to kai tsaye Allah ya maida musu martani cewa Annabi Isa ba Allah bane, matsayin shi manzo ne na Allah. Allah ya turo shi domin ya kiraye jama'a zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Shi ne sai Ubangiji Ta'ala ya ce wa kalimatuhu, wato Annabi Isa kalima ce ta Allah, nan ma martani ne kai tsaye Allah yake maidawa ga su Yahudawa, domin su a aqidarsu Annabi Isa dan zina ne. Ya abin da yake aqidar Yahudu, Annabi Isa dan zina ne. To anan Ubangiji Ta'ala yake maida musu martani ya ce wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, shi matsayin Annabi Isa kalima ce ta Allah wadda ya jefa ta gazbaiwarsa Maryam alaiha salam. Ubangiji Ta'ala ya fuskantar da wannan kalima, wato izuwa baiwarsa Maryam alaiha salam, wa ruhun minhu, an gane ko an ambaci Annabi Isa cewa kalima ne, kalima ce ta Allah wanda ya fuskantar da ita izuwa Maryam, domin an samar da shi ne ta hanyar wato kunfa ya kuru, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ta hanyar haka Allah ya samar da Annabi Isa alaihi salam, cewa ya kasance take yanki sai ya kasance daidai da nihin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya turo mala'ika Jibrilu alaihi salam, wato ya yi busa wato rigar Maryam alaiha salam, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Maryam. Ta hanyar wannan aka samar da Annabi Isa. Da haka kenan su Yahudawa da suke cewa wato shi matsayin Annabi Isa dan zina ne, to anan Allah yana maida musu martani, Annabi Isa kalima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ya samar da shi da wannan kalima domin ya nuna girman kudurar shi, cewa babu abin da yake gagara shi, don haka ya samar da shi da kuwa babu uba. Shi ne ya ce wa kalimatuhu, kalima ce tashi alqaha ila Maryam, wanda ya jefa ta zuwa baiwarsa Maryam alaiha salam, kenan ta hanyar kunfa ya kun, wa ruhun minhu, kuma Annabi Isa rai ne daga cikin rayukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta yake da mallakarsu. Allah ya jingina ran Annabi Isa zuwa gare shi ba dan kasancewar wani bangare ne daga ran Allah subhanahu wa ta'ala, a'a, Annabi Isa wato Allah ya jingina ran zuwa gare shi domin ya nuna mana darajar shi da matsayin shi. Kenan wannan ana kiranta ibafatu tashrif wa takrim, jinginawa ce ta girmamawa da darjantawa, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya faɗa ga mala'ikunsa, shi ne yake cewa fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajide, idan na daidaita halittarsa na busa masa wato daga raina wanda na mallaka, an gane ko wanda yake mallaka ta ne. Ubangiji Ta'ala ya ce faqa'u lahu sajidina, ku faɗi kuna masu yi masa sujada. Haka Ubangiji Ta'ala ya jingina Ka'aba zuwa gare shi cewa ɗakinsa ne, wadda hir, kamar yadda yake cewa wannan can cikin wadda hir baitiya li ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud. Ubangiji Ta'ala ya ce ku tsarkake min ɗakina. Kaga ba dan Allah yana buƙatar ɗaki na shiga ba, a'a, ya jingina wannan ɗaki zuwa gare shi domin ya nuna mana daraja da matsayi ta wannan ɗaki. Haka taguwar Annabi Salih, Ubangiji Ta'ala ya jingina ta zuwa kansa, fa qala lahu rasulullahi naqatallahi wasqiyaha. To haka wannan raina Annabi Isa da Allah ya jingina zuwa gare shi dan ya nuna mana daraja da matsayi wato ta Annabi Isa alaihi salam, ba dan kasancewar ran bangare ne daga cikin zatin Allah. Shi ne yace wa ruhun minhu, wato rai ne daga cikin rayukan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta kuma yake da mallakarsu. Sai ya ce fa aminu billahi wa rusuli, wato ku yi wa rasuli. Ubangiji Ta'ala ya ce fa aminu billahi wa rasuli, ya kuma tsawani tafi, ku yi imani da Ubangijinku, ku tabbatar da cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, wa rasulihi, kuma ku yi imani da manzon shi wanda ya turo, shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam domin shine cikamakin manzanni babu wani manzo wato a bayan sa shine anan Allah yake jan hankalin su cewa fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da ubangijin wa rasulihi ku yi imani da manzon shi wanda ya aiko shine wato cikamakin manzanni sai yace wala taqulu salasa kar ku fada ku ce Allah shine cikon alloli guda uku an gane ku kar ku fada wala taqulu salasa wato kar ku fada ku ce Allah mahalicin kowa da komai shine cikon alloli guda uku in ta ku ubangiji ta'ala yace ku kai matuka ku hannu game da wannan fada khairan lakum hadwar shine zai zamanto alkhairi gare ku sai yace innama Allahu ilahun wahid ku san da cewa Allah wanda ya cancanta abauta masa ilahun abun bauta ne wahidun wanda yake kadai wannan makadaici kenan anan wato siga daga cikin siyagul hasr wato ita ce innama yace innama Allahu ku san da cewa kadai Allahn da ya cancanta abauta masa ilahun wahid abun bauta ne wanda yake daya daya subhanahu sarki ya tabbata gare shi an yakuna lahu walad wato da da zai kasance gare shi ma'ana matsayin Allah ya wuce a ce yana da da saboda ubangiji ta'ala mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kowa shi ko duk wanda yake bukatar da to wannan yana nuna cewa kasashe ne gajiyayye ne yana bukatar a taimaka masa a agaza masa ubangiji ta'ala kuwa baya bukatar taimakon kowa da na komai dan haka yace innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad wato tsarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala da da zai kasance gare shi ma'ana matsayin shi ya wuce a ce yana da da sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard domin shi ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gabaɗaya nashi duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayinsa ne kuma mallakar sa ne to wanda yake da mallakar abin da ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai me zai yi da da shi ne anan yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard shi ke da mallakar abin da ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai sai yace wa kafa billahi wakila wato ya is Allah ya isa mawakilci wato akan bayinsa shine masani game da duk abin da suke fada da duk abin da suke aikatawa kuma shike gudanar da lamarin su kuma shine zai sa kauta ma kowa akan abin da ya aikata a gobe kiyama a takaice wannan aya da malam ya zo da ita hadi ne kai tsaye na ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayinsa musamman ga su wanda ta sauka a sababinsu su ahlul kitab amma hukuncin ayar bai takaita ba a kansu ya hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama hani ne kai tsaye game da shishigi da ketare iyaka a cikin addini wanda gaya shishigi yanda ya kai su su dan mushan wato da su yahudawa kamar yadda bayani ya gabata in aka ce al-ghulu kenan shine mujawazatul haddi fi sana'i madahana aw qadahan ketare iyaka a wajen yabo ko fallasa yanzu su ƴan mushan menene ya kai su suka dau annabi Isa suka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba shishigi ne da ketare iyaka kasancewar an samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba wato suka dauki annabi Isa alaihi salam suka bashi matsayin da ba nashi ba suka kai shi a matsayin cewa wato Allah ne shi ma ya cancanta abauta masa kamar yadda suke bauta masa kuma wasu daga cikin su ba suka ce wai dan Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira kuma hatta da ita mahaifiyar tashi Maryam alaiha salam ita ma suka bata matsayin wato shine ubangiji subhanahu wataala ita ma suka ce Allah shi suke bauta mata kaga wannan shishigi ne a wajen yabo yaban da suke ma annabi Isa alaihi salam wato shine yasa suka dauke shi suka wuce da shi matsayin da Allah ya aje shi wanda wannan kuma ya kai su haddi wanda yake da kafirci domin Allah ya tabbatar da kafircin su cewa mushrikai su kuma yahudawa a sababin ki da kyama da fallasa suka wuce gona da iri game da annabi Isa alaihi salam maimakon su tsaya matsayin da Allah ya aje su game da matsayin da Allah ya aje annabi Isa cewa bawa ne na Allah manzon shi ne saboda kiyayya game da annabi Isa sai suka wuce iyaka suka yi shishigi game da fallasa annabi Isa suka ce dan zina ne kuma suka ce makaryaci ne ba manzo bane dan haka a dunkule gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wataala ya maida musu martani a ƙarƙashin wannan aya da malam ya zo da ita Allah ya tabbatar mana cewa annabi Isa manzo ne na Allah ba Allah bane a manzo ne takanas Allah ya zaba ya aiko shi kuma annabi Isa ba dan Allah bane matsayin shi kalima ce ta Allah wanda ya fuskantar da ita zuwa baiwar Maryam alaiha salam kuma annabi Isa ba makaryaci bane kamar yadda su Yahudawa suke faɗa manzo ne na Allah subhanahu wataala to dan haka a takaice ita wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda aka wuce gona da iri game da yabansa to zuwa wani lokaci zaka ga an dauke shi a matsayin Allah ana bauta masa za a kai shi matsayin Allah ana bauta masa wanda gaya abu ne wanda yake a bayyana a wannan zamani nawo kowa ya ga hoton waɗanda ake kiran su ɗan haƙiƙa ya sa hoton shehu gaba ya masa sujada ya sa hoton a gabansa ya masa sujada wanda gaya an ɗauki matsayi na ubangiji subhanahu wataala wato an ba wasu bayi wanda yake nashi ba komai ba kai kai su haka illa kasancewar shishigi da ƙetare iyaka kamar yadda ya kai su ƴan mushin suke bauta ma annabi Isa alaihi salam to haka su ma wannan shishigi da ƙetare iyaka ya kai su suke bauta masa wanda daman ka'ida shi shishigi da ƙetare iyaka yakan kai shi wanda ya yi shishigin wato shine yakan kai shi zuwa manta ubangiji subhanahu wataala wanda yake mahaliccin sa kenan yakan kai kenan a manta da shi ubangijin da ya halicci kowa da komai kenan ya zamanto shi wannan wanda aka yi shishigi game da shi kenan shine ake bauta kamar yanda misali yanzu waɗanda suka yi shishigi game da wasu salihan bayi ana waliyai ne da wannan har ya kai matsayin sun manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma in aka samu wani daga cikinsu ya fito kuma shi ma shishigi da ƙetare iyaka sai ya kai an manta da wanda yake na gaban shi kaga kamar yadda su ƴan mushin kwata-kwata sun manta da ubangiji mahaliccin kowa da komai sai suka mai da annabi Isa alaihi salam shine matsayin Allah su wanda yake abin bautar su to haka waɗanda suka yi shishigi ga wasu waɗanda ake da'awan cewa salihan bayi ne waliyai ne to har ya kai sun manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kaji sun ambaci manzon Allah su dai to sun ambaci shi wannan salih wanda suke dauka a matsayin cewa shine jagoran su za a ambace shi yafi a lissafa kuma matsayin da aka bashi da darajar da aka bashi ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai bal ma ta wuce ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yake cikin waƙe-waƙen su an gane ko kamar yadda yake cikin waƙe-waƙen su kamar yadda ai yake faɗa shi mawaƙin yake cewa wallahi shehu yafi Allah ubangiji na yafi Allah ubangiji na ma'ana wai yafi Allah da ya halicce shi to wani shishigi da kafirci ya wuce haka to shine anan wato ubangiji ta'ala yake hanin bayansa game da shishigi saboda babu abin da yake kai bayi zuwa hallaka wato sama da yin shishigi a cikin addini wanda wannan shishigi shine ya hallakar da yan mushan kuma shine ya halakar da Yahudawa shine anan Ubangiji Ta'ala yace ya ahlal kitabi la tagalu fi diniku ya kuma zawali tafi Yahudawa da yan mushan kar ku yi shishigi game da addinin wala taqulu ala Allahi illa al-haq kar ku fadi komai ga Allah subhanahu wata'ala face gaskiya ma'ana abinda Allah ya fada game da kansa shine iya abinda za ku fada duk abinda Allah bai fada ba to kar ku kirkira ku jingina masa sai yace innamal masihu kusan da cewa wato shi almasihu almasihu wannan laqabi ne na annabi Isa alaihi salam wanda Ubangiji Ta'ala ya masa almasihu an gane ko almasihu wasu malamai suka ce an ciro shi ne daga almasu ma'ana abin shafa da albarka kenan wasu suka ce almasihu an ciro shi ne daga asiyaha domin annabi Isa yakan yawo a ban kasa ma'ana kullun cikin yawo yake kamar yadda shi ma Dajjal aka ambace shi almasihu shi kuma anan malamai suka ce domin idan shi na dama a shafe yake to dan haka anan su yan mushan kiransu almasihu wannan kuskure ne kace musu masihiyun wannan kuskure ne saboda sun yi hannun riga da annabi Isa alaihi salam an gane ko ba mabiyan shi bane ba a hakika domin annabi Isa alaihi salam idan ya dawo sai ya yake shi kira iya abin da ya dace ka kiraye su inda larabci ne ka kiraye su nasraniyun nasarawa domin su ne suka kirkiri nasaranci annabi Isa bai zo da nasaranci ba iya abin da annabi Isa ya zo da shi musulunci ko kuma a yaren Hausa ka ce yan mushan amma ka ce ma dan mushan ka ce mushi almasihu wannan ai darjantawa ne da girmamawa ka ce mushi masihi wannan girmamawa ne da darjantawa kuma bai dace ba ka faɗa masa haka domin ya yi hannun riga da abin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi da haka Ubangiji Ta'ala ya ce innamal masihu isa ibnu maryam rasulullah kusan da cewa almasihu isa dan maryam manzo ne na Allah ba makaryaci bane kamar yadda Yahudawa suke faɗa kuma ba dan zina bane an gane ko kuma ba Allah bane kamar yadda su yan mushan suke faɗa da haka ya ce wa kalimatuhu kalima ce ta Allah ba dan zina bane kamar yadda ku Yahudu kuke faɗa alqaha ila maryam Allah ya jefa wannan kalima ga baiwarsa maryam alaiha salam wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta ba wani bangare bane daga zatin Allah subhanahu wataala Allah ya jingina rai zuwa gare shi domin ya nuna mana daraja da matsayi na annabi Isa sai ya ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah mahaliccinku wa rasulihi ku gaskata manzon shi da ya aiko shine cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala taqulu salata kar ku ce alloli guda uku ne ma'ana kar ku ce Allah cikon alloli ne guda uku kamar yadda suka tafi annabi Isa Allah ne Maryam Allah ce Allah mahaliccin kowa da komai shi ma Allah ne shine ya ce wala taqulu salata dan haka Allah ya kafirtar da su laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salata wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am undur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma undur anna yufakun Ubangiji Ta'ala ya ce tabbas duk wanda suka ce Allah cikon alloli ne guda uku Ubangiji Ta'ala ya ce sun kafirta sai ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta face abun bauta daya shine Allah mahaliccin kowa da komai sai ya ce wa illam yantahu amma yaquluna in har ba su hannu suka dena game da abin da suke faɗa to la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim tabbas waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu daga cikinsu su tabbata cewa azaba ma'abuciyar radin za ta shafe su to shine yace wala taqulu salasa sai ce in tahu khairal lahu ku dena wannan faɗa shine yafi alkhairi gare ku sai ce innamallahu ilahul wahid ku san da cewa kadai Allah abun bauta wato innamallahu ku san da cewa Allah mahaliccin kowa da komai ilahun wahid shine abun bauta wanda yake daya daya wala taqulu salata innamallahu ilahun wahid sai ce subhanahu an yakuna walad an yakuna lahu walad sarki ya tabbata ga Allah da ta zai kasance gare shi ma'ana matsayin shi ya wuce a ce yana da da yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard shike da mallakar duk abin da ke cikin saman bakwai da kasan bakwai sai yace wa kafa billahi wakila Allah ya isa mawakilci akan bayinsa shi yake gudanar da lamarin su ya san me suke fada ya san me suke aikatawa kuma shine zai sakauta musu a gobe kiyama dan haka a takeice dai wannan aya tana hani game da shishigi a cikin addini wannan shishigi game a cikin addini ga yanda yake waɗannan jama'u guda biyu Allah ya tabbatar mana da kafircin su sannan malam sai yake cewa wafi sahihi wato ya zo a cikin sahihul bukhari عن ابن عباس رضي الله عنهما دبا عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدا في قول الله تعالى game da fadar Allah mai girma da daukaka wa qalu la tazarunna alihatakum wato sun fada junan su ga juna su mutanen annabi nuhu suka ce la tazarunna alihatakum wato kada ku bar wato gumakanku ma'ana kada ku dina bauta ma allolinku lafazin aliha jam'i ne na ila idan aka ce ila shine ma'bud yana iya kasancewa abun bauta da gaskiya kuma yana iya kasancewa abun bauta da ƙarya dan haka Allah shine abun bauta da gaskiya kamar yadda yake zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir duk wani da kuma bayan Allah subhanahu wata'ala da ake bauta masa bauta ce wadda take ta ƙarya da haka shine suka ce la tazarunna alihatakum kar ku dina bauta ma allolinku wala tazarunna waddan kar ku bar wato gunkinku mai suna waddu wala suwa'an gunkinku mai suna suwa wala yagusa kar ku bar gunkinku mai suna yagus wa ya'uk kar ku bar gunkinku mai suna ya'uk wa nasra kuma kar ku bar wato gunkinku mai suna nasr an gane ko wayannan wasiya ce suke ma junan su su mushrikai cewa wai kar ku daina bautar allolinku ku ci gaba da bauta musu waɗannan gumaka na ku guda biyar kar ku watsar da su ku dukufa akan bauta musu kenan da waddu da suwa da yagus da ya'uk da nasr shine yace qala abdullahi dan abbas yake cewa hazihi asma'ur rijalin salihin min qaumin nuh waɗannan sunayen wasu mazaje ne madagarta daga cikin mutanen annabi nuh alaihi salam wanda sun kasance kafin Allah ya turo annabi nuh alaihi salam kenan mutanen annabi nuh suke bauta ma waɗannan gumaka shine yace hazihi asma'ur rijalin salihin min qaumin nuh wannan sunayen wasu mazaje ne waɗanda suke salihai daga cikin mutanen annabi nuh falamma halaku lokacin da waɗannan mutane gaba ɗayan su wato suka mutu lafazin halaka bi ma'ana mata kamar yadda yace hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula idan aka ce wanda ya halaka ana nihi ma'ana bi ma'ana mata ya mutu kenan akwai kuma wanda ya halaka ma'ana ya fada cikin mawuyacin hali shine anan yace falamma halaku ai falamma matu lokacin da suka mutu gaba ɗaya su auha shaytanu ila qaumihi shaytani si wahayi zuwa mutanen su shaytani yana da wahayi menene wahayin shaytani wasiwasi da yake jefawa a cikin zuciyar bawa ba wahayi ba wanda yake na ilhama a shi wahayin shi wahayi ne wanda yake na wasiwa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku shi ne ya ce auha shaytanu ila qaumihi, wato shaytani sai ya yi wahayi zuwa mutanensu, ma'ana ya jefa wasiwasi a cikin zukatansu. Wasiwasin da ya jefa shi ne anisibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, ya ce ai ya kamata ku girka wato hotunansu, gumakansu, wato a wurarensu inda suke zama. Ma'ana kowane ɗaya daga cikin waɗannan salihan bayi, wato a sassaka hoton shi kenan, a yi gunkin shi inda yake zama, a kawo a aji kafin Allah ya karɓi rayuwarsa. Ma'ana a kawo gun da aka san yana zama a aji. Shine yace aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Lafazin al-ansab jam'i ne na nusub. Idan aka ce an-nusub, duk abin da ake zawwa a kafa shi a girka shi a wuri, don haka gunki ake kiran shi an-nusub. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa wa ma zubiha al-nusubi wa an tastaqsimu bil aslam a cikin suratul ma'ida. To shi yasa jam'in kenan ake kiran shi al-ansab kenan, gumaka. Kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shi ne yace aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, ma'ana ku yi gumakansu, ku kawo, ku girka, ku kafa su a inda suke zama. Wasammuha bi asma'ihim, kuma waɗannan gumaka ku ambace su da sunayen waɗannan mutane, kenan kowanne a lakaba masa wato sunan wanda shi salihin bawa. Me za a yi fafa'alu, sai suka aikata abinda shaytani ya musu na wahayi, abinda ya musu na wasiwasi, sai suka yi masa da'a, suka aikata, suka yi hotunan waɗannan salihan bayi, suka kawo suka ajiye a wuraren zamansu, kuma kowanne aka ambace shi da sunansa. Walam tu'bad, amma a wannan lokaci ba a bauta musu ba, an di gumakansu, hotunansu an kawo an ajiye a wuraren. Hatta idza halaka ulaika, har aka kai lokacin da su waɗannan jama'a wato suka mutu, su waɗanda suka yi kenan gumakan waɗannan salihan bayi, suka kawo suka ajiye a wuraren zamansu. Wa nusiya al-ilm, aka manta wato ilimi, ma'ana abinda Allah ya turo manzanni da shi na karantarwa, kwata-kwata aka manta shi, jahilci kenan yayi kanta a cikin jama'a. Ubidat, sai aka ci gaba da bauta ma waɗannan gumaka, aka daina bautar Allah. Wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya, shaytani sai ya dawo bayan kenan kasancewar waɗannan waɗanda ya musu wahayi yin hotunan suka yi gumakan suka aje, bayan sun wuce kenan da jikokinsu da jikokinsu da suka biyo baya, jahilci ya yi kanta a cikinsu, sai ya dawo sai ya nuna musu cewa ku san da cewa uwayenku ba kowa suke bauta ma face waɗannan gumaka, in suna da wata bukata ba sa fakewa ga kowa face waɗannan gumaka, in sun fada cikin tsanani ba sa neman wani ya yi musu face waɗannan gumaka. A lokacin nan sai suka daina bautar Allah, suka dukufa akan bauta ma waɗannan gumaka. Shi ne ya ce wa nusiya al-ilmu, aka manta ilimi na addini, ubidat, wato sai aka ci gaba da bauta ma waɗannan gumaka. To wannan shi ne sababin faruwar shirka a ban ƙasa, kamar yadda yake cikin wata riwaya daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu ƙarni goma ke akwai, gaba ɗayan wannan ƙarni goma suna kan tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada, har sai da aka kai wato lokacin da su mutanen annabi Nuhu alaihi salam wato suka fara bauta ma gumaka, Allah ya turo manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam a sababin waɗannan hotuna, wanda wannan yana nuna mana sharri wato na hutu, wanda ga yafi a sababin hotunansu ne wanda aka zo aka sassaka aka ajiye a wurarensu, aka ambace su da sunayensu, a sababin wannan ne ake bauta musu. Wanda yau ga shi kasancewar, kamar yadda muka yi bayani a ɗazu, hoto ne wasu suke masu gida, kuma waɗanda suke da shishigi akan waɗannan mutane zaka gani abun ibada a alƙiblar su abun sallah zaka ga an kawo hotunansu an zo an rataya a wuya wanda sunan cewa in ka rataya shi a wuya duk wani bala'i da musiba bai ya samu kenan an dauke shi matsayin Allah wannan hoton shi yake baka kariya game da wani bala'i da musiba haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne aka dauka aka bashi duk wanda ya dau haƙƙin Allah ya ba wani to ya kafirta shi ne Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa sai yake cewa qala ghayru wahidin min as-salafi ba dai ba bi ba daga cikin magabatan kwarai sun fada lamma matu lokacin da wato waɗannan mutane suka rasu an gane ko su waɗannan salihan bayi guda biyar aka fu ala quburihim jama'ar su wato sai suka lazimci kaburin su kuma sawwaru tabasilahum wato suka sassaka hotunan su kenan gumakan su kuma fada alaihim al'amalu zamani ya tsawaita gare su fa abaduhum sai suka ringa bauta musu domin sun samu damuwa akan mutuwar waɗannan salihan bayi kusan lokaci guda duka suka rufe kenan su ne waddu da suwa da yahus da yahuk da nasr kenan da Allah ya musu rasuwa shaitani ya zo ya musu wannan wahayi suka yi hotunansu suka aje a wuraren ibadarsu sannan zamani ya yi zamani su waɗanda suka yi hotunan sun wuce kenan waɗanda suka biyo baya su kuma suka dukufa akan bauta musu wannan kenan shine sababin faruwar shirka a ban ƙasa kenan ta hanyar rubutu da girmamawa ɗaukan kenan bawa a kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba shishigi a cikin addini shine kenan abin da yake kai mutane zuwa halaka shine sababin abin da ya kafirtar da yayan Adam kaga menene ya kai su kenan hotunan waɗannan mutane har ya kai ana bauta musu kenan shishigi da ketare iyaka a wajen yabo domin sun kai su matsayin da Allah bai kai su ba an yi hotunan su an aje kuma an zo ana bauta musu sannan malam sai ya zo da hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake fada dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuduruni kama adratin nasara ibn maryam manzon Allah yace kada ku zurfafa a wajen yabuna kama adratin nasara ibn maryam kamar yanda nasarawa suka zurfafa game da wato yaban Isa dan maryam hani ne kai tsaye ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa la tuduruni kar ku zurfafa ku wuce gona da iri ku wuce makaɗi da rawa wato game da yabuna kama adratin nasara ibn maryam kamar yanda nasarawa suka wuce gona da iri game da yaban annabi Isa dan maryam kaga anan in har zaka kira Yesu kai musu laqabi kamar yanda Allah ya musu laqabi annasara haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran su annasara ba a kiran su almasihiyu shine yace kama adratin nasara ibn maryam kamar yanda nasarawa suka wuce gona da iri game da Isa dan maryam suka kai shi matsayin cewa Allah ne suke bauta masa sai yace innama ana abdu manzo Allah yace kusan da cewa matsayina bawa ne na Allah kenan tunda ya nuna matsayinsa cewa bawa ne kenan shi ma mai bauta ne ba abun bauta ma bane shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada shi ma matsayin shi bawa ne Allah yake bauta ma shine yace innama ana abdu kusan da cewa ni dai bawa ne kuma haka Allah ya ambace shi da wannan laqabi a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma haka ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير حكى يفدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا حكى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حكى يقوم فدا هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم دهك anan yace mana innama ana abdun kusan da cewa kadai ni dai bawa ne yace fa qulu abdullahi wa rasuluhu kuce da ni bawon Allah kuma manzon sa kuce da ni bawon Allah ne manzon sa domin babu yaban da ya wuce haka duk abinda zaka yabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu yaban da ya wuce ka ce masa bawon Allah manzon Allah addiya wanda zaka yi masa ba yaban da ya wuce haka shine yace fa qulu abdullahi wa rasuluhu kaga idan ka ce abdullahi kenan ba Allah bane bawa ne na Allah shi ma Allah yake bauta ma bai cancanta ba kenan a sarrafa masa wani abu wanda yake mai sunan ibada wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah kenan anan ya nuna mana darajar shi da matsayin shi cewa manzo ne Allah ya aiko shi an gane ko sabani ga su yahudawa da nasarawa da basu yarda da manzancin shi ba to dan haka wannan a takaice wannan hadisi yana hanin mu game da wato shine shishigi da wuce iyaka a wajen yabo domin shine abin da ya hallakar da waɗanda ke gabanin kamar yanda ya gabata shine ya hallakar da mutanen annabu Nuhu shine sababin faruwar shirka a ban kasa shishigi game da salihan bayi haka shine abin da ya hallakar da nasarawa kenan mutanen annabi Isa kuma shine abin da ya hallakar da yahudawa suka aibanta annabi Isa suka wuce gona da iri a wajen aibanta shi ubangiji ta'ala ya tabbatar da kafircin su akan haka sannan sai Umar ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce iyyakum wal ghuluwa manzon Allah ya ce ku kiyayi wato shishigi da ketare iyaka a cikin addini lafazin iyyakum ismu fi'lil amr ne bi ma'ana ihdharul ghuluwa ma'ana ku kiyayi wato shishigi da ketare iyaka sai ya ce fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu kusan da cewa shishigi shine ya hallakar da wanda ke gabanin ku na al'umma shishigi a cikin addini shine ya hallakar da wanda ke gabanin ku na al'umma da haka manzon Allah ya ja kunnan mu ya tsawatar da mu cewa mun kiyaye shishigi na daukan bawa saboda kasancewar salihi ne a dauke shi a kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba wanda shi wannan bawa wanda aka yi shishigi game da shi in yana rayi wannan shishigi zai sanya masa jiji da kai da nuna isa ya hallaka kuma ya hallakar da jama'a kuma wannan zai kai wato a bujiri game da bauta ma Allah subhanahu wata'ala ya zamanto shi wannan bawa yake bauta ma kamar yadda abu ne wanda yake sanadi to kaga shi ya hallakar da mutanen annabi Nuhu shi ya hallakar da mutanen annabi Isa shi ya hallakar da mutanen annabi Isa kuma haka a cikin wannan al'umma ba abin da ke hallakar da jama'a face shishigi da ƙidare iyaka kamar yadda shi ya hallakar da wanda ke gabanin mu kuma shine yake hallakar da waɗanda suke cikin mu shine yace fa inna yake cece iyyakum wal ghuluwa ku kiyaye shishigi da ƙidare iyaka a wajen yabo sai yace fa innama ahlaka man kana qablakum wal ghulu kusan da cewa shishigi shine ya hallakar da waɗanda ke gabanin ku kenan na al'umma na ga Imam Muslim riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halakal mutanaddi'un halakal mutanaddi'un halakal mutanaddi'un sai da manzon Allah ya maimaita su uku abinda ake nihi da al-mutanaddi shine yake cewa masu shishigi sun hallaka masu shishigi sun hallaka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita su idan aka ce at-tanaqqu shine wato at-ta'ammu kenan zurfafawa mutun ya wuce iyaka ko kaga anan in kana so ka tabbata cewa wani hallakekke ne to ka samu mutumin da yake yayi shishigi ya dauki bawa ya kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba kamar yanda in ka dauka a cikin waɗanda suke masu irin wannan waƙe-waƙe wanda yake na yabo sun dauki salihan bayi sun kai su matsayin da Allah bai kai su ba hatta a cikin waƙe-waƙen da ake kira da sunan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dauki hakukuwa na Allah subhanahu wa ta'ala an bashi an kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba domin duk wanda ya dauki matsayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wani bawa to wanda ya halaka wanda ya zubillahi Allah ya kare ni idan dan haka kowa ka aje shi a matsayin da Allah ya aje shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ni na Allah manzon sa ne zabi ne na Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya fifita shi akan kowa da komai in zaka yabe shi ka yabe shi da abin da Allah ya siffanta shi da shi amma kar ka dauki wani haƙƙi na Allah subhanahu wataala ka bashi dan haka yace wala taqulu ala Allahi illa al-haq kar ku faɗi komai ga Allah face gaskiya iya abin da Allah ya faɗa shi za ku faɗa kuma dan haka anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ana am musanna cewa ni dai bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ce da ni bawan Allah ne kuma manzon sa ne dan insha Allah za mu dakata da fatan Allah ya ba mu ƙarin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.